Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya samun shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wasu tambayoyi da aka masa cewar ko ya shirin bada bahasi akan hirarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey yayi hakan bisa rantsuwa. Sai ya ce ya shiri 100%. Sai dai ya gaggauta cewa zai yi hakan amma ba bisa rantsuwa ba. Shugaban ya bayyana karara cewa a shirye yake ya bada amsoshi na tambayoyi da wani tsohon director FBI Robert Mueller wanda ke jagorantar wani committee na musamman da ke binciken katsalandar da Rashi ta yi ga siyasar Amurka. Musayar kalamai tsakanin shugaba Trump da 'yan jarida ya gudana ne a fadarar White House a lokacin da yake amsar bakuncin shugaban kasar Romania Klaus Iohannis wanda yake tare da shi a taron manema labaran. Ya ce James Comey ya tabbatar da abubuwa da ya faɗa a baya kuma wasu abubuwan da ya faɗa gaskiya ne, inji shugaba Trump. Ya ce Comey ya yi ƙarya bisa rantsuwa a shekaran jiya Alhamis lokacin da ya gabatar da kansa gabar kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na Majalisar Dattawan Amurka. Da yake ci gaba da mayar da martani akan jawabin Comey, Trump ya nanata cewar bahasin Comey na tabbatar da babu wani haɗin baki ko kuma karan tsaye da aka yi wa shari'a da aka yi wa bincike, amma dai dan fallasa ne. Burtaniya ta shiga cikin rudani na siyasa a jiya Juma'a biyo bayan rawan gani da babban jam'iyyar adawa ta kasar Labour ta taka a ƙuri'ar da aka kada a kasar, wanda hakan ya hana Prime Minister Theresa May da jam'iyyarta ta masu tsauraran ra'ayi ta Conservative samun rinjaye a majalisar dokokin kasar sakamakon karuwar matasa da suka shiga a zaben bana. A wani abin da aka kira gagarumin zaɓe a tarihin wannan lokaci na zaɓen Burtaniya, cacar da Theresa May ta yi na faɗaɗa rinjaye na jam'iyyarta a majalisar bai cimma nasara ba, wanda hakan ya haifar da tambaba a kan ko za ta iya jagorantar gwamnati na marasa rinjaye tare da taimakon jam'iyyarta North Ireland Unionist. May tana fuskantar matsin lamba daga jam'iyyar Labour da kuma shugabannin jam'iyyar ta uku da kuma 'yan jam'iyyarta na masu ra'ayin tsatsaura ko kuma Conservative kenan da ta sauka daga mukaminta. Da alamar May za ta huskanci rashin amincewar wakilan majalisa a mako mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Somalia sun sha alwashin shan fansa a kan kungiyar tsagirin Al-Shabab game da mummunan harin da ta kai a kan sansanin sojin Somalia a Galgala mai yawan tuddai a cikin yankin Puntland a shekaran jiya Alhamis, wanda ya halaka akalla sojoji 48. Shugaban Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ya yi Allah wadai da wannan hari na rashin imani, kana ya aike wa iyalan sojojin ta'aziyarsa. Farmajo ya ce gwamnati za ta taimaka wa yankin na Putin wato Puntland wurin mayar da martani ga wani hari da aka kai a Afrur mai tazaran kilomita 105 daga kudu maso yammacin Bosaso. Farmajo ya shaidawa manema labarai cewar ba za a kyale 'yan ta'addar ba. Shi ma shugaban yankin na Puntland Abdulwali Muhammad Ali ya ayyana yaƙi da 'yan ƙungiyar Al-Shabab a nan Galgala mai yawan tuddai. Wani jami'i a fadar White House ya tabbatar wa muryar Amurka cewar shugaba Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka da kuma sakataren tsaron kasar sun tattauna akan sanarwar da Korea ta Kudu ta bayar na dakatar da girki sojojin Amurka masu yaki da makamai masu linzami na ballistic a don Korea ta Kudu. A ranar Laraba ne Korea ta Kudu ta sanar da dakatar da shirin yaki da makamai masu linzami a yankin Korea wanda ake kira THAAD a takaice. Jami'in ya ce Amurka tana da alaka na kudda-kudda da kawata Korea ta Kudu akan wannan batun. Jami'in ya kara da cewa gwamnatin Korea ta Kudu ta tabbatar wa Amurka cewar ba za ta janye daga yarjejeniyoyi da suka kulla akan shirin dakile makamai masu linzami wanda suka yi a baya ba. Kuma jami'in ya ce Amurka ma ita ma ta tabbatar wa Korea ta Arewa irin wannan batun.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau. Muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi mana bayanin waɗanda cutar sankarau take kamawa da kuma irin matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka dauka wajen ganin ba a sami bullar cutar a fadin jihar ba. Rahoton mu na uku zai yi mana magana akan kawo ƙarshen yaduwar cutar gubar dalma da ta linka hallaka kananan yara da manya a jihar Neja kwanakin baya. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai leka sansanin da ake tsaida kananan yara a maradin jamhuriyar Niger domin samar musu da abinci mai gina jiki domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana bayanin matakan da hukumomin kiwon lafiya suka dauka a jihar Jigawa don kare yaduwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a yanayi na damuna da ake ciki a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasiru.
cutar sankarau cuta ce da take ta'azzara musamman a lokaci na yanayin zafi. Kwanakin baya cutar ta yi sanadin rasa rayuka a arewacin Najeriya da dama, inda a jihar Zamfara cutar ta fi kamari. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto.
Shin kowane irin nau'in mutane cutar ta sankarau take kamawa? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin kwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara.
Ciwon sankarau wato tana kame da mutane da dama, kowa tana iya kama, amma mafi fifikin wanda take kamawa cikin jama'a wato mata masu ciki, yara ƙanana, sannan yaro mutum daga shekara 1 har zuwa shekara 29 duk yana iya kamuwa da ciwon sankarau. Mutum mai ciwon siga haka, sikila, ko kuma wanda garkuwar jikinsa ta rage, kawai mutum mai ciwon HIV ko kanjamau da ake cewa a Hausance, yana iya kamuwa da cutar.
Me yake kawo a kamu da cutar?
Wata kwayar cuta ce wadda ke shiga jiki, amma akwai kala-kala, a Turanci ana ce musu bacteria ko kuma viral ko kuma fungal. Shi bacteria in tace muke ce Listeria meningitis, wato kwayar cuta ce ta Listeria meningitis, karama ce haka, tana da kwaya kaman kala biyar a game guda biyu, ana ganin ta a lab in ana bincike haka, ana bincike aka ibi jini ko wani abu a gwada. To ita wannan kwayar cutar ita ce ke da kala-kala, serotypes muke ce ma serotypes, wato akwai A, akwai B, akwai C dinta, ita wannan kwayar cutar, akwai W, akwai X dinta. So wa'annan kwayar cutar idan suka shiga jikinka ta hanyar shiga kuma idan mutum ya shaki iska, numfashin wanda ke da kwayar cutar a jikinsa yana iya samun ta, haka ake samun cutar.
Ya mutum zai kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
Gaskiya mutum ya kamata ya bar shiga cikin wannan zafin, a wannan zafin especially da lokacin bazara, ya kamata ya bar shiga cikin taro haka ko cinkoso, ya bar kwana cikin daki da ba iska sosai, wanda iska bai iya shiga ya fita sosai. Mun fi son mutum ya kwanta waje. A dalilin haka idan mutum yana cikin cinkoson nan, in ya shaki numfashin dan uwansa wanda ke da kwayar cutar, yana iya samun cutar. So a haka ya kamata mutum ya kiyaye cinkoso, sannan ya mutuna da ciki ita ma ta bar shiga cikin jama'a da yawa haka taro. Sannan ne lokacin zafi a bar zama cikin zafi ko daki da bashi da iska sosai ko kuma wuri da bashi da iska, duk shi ke kawo kwayar cutar.
Daga cikin nau'in wannan cututtuka da kika faɗa, akwai A, akwai B, akwai C, wacce tafi illa?
Wato dukkansu kowane yana da illa, amma wadda muke gani ta yanzu wato serotype C, C in kenan, gaskiya tafi illa domin tana zuwa da illoli da yawa sosai.
Kamar da me da me?
Illoli kamar tana kawo yaro ya zo da rashin ji da rashin gani, wani ya zo kuma da sajewar jiki bai iya makan shi komai, wani ya taba kwakwalwar shi bai iya tashi ya ci abinci ko ya makan shi wata lalura tashi, wani kuma in ma ya samu lafiya Allah ya taimake shi ya je makaranta bai iya karatu sosai da mankuluk ta taba sosai, wani kuma yakan zo da zubar jini, wannan wadda muka samu ta kwanan da zubar jini take zuwa, gaskiya tafi zuwa da zubar jini, ga mutum ya zo da jini ta hanci, ta ido, ta baki ko ta kunne, to duk cikin alamomin, ko kuma zaka ga jikin shi kaman boro-boran jini, to su ne alamomin wannan ita serotype C, that is chat din kuma tafi illa a wannan da muke.
Dr. Amina Haruna Bature ta asibitin kwararru na Ahmed Yarima da ke Gusau a jihar Zamfara kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Lafiya Ubangirma kai nake waje ke,
lafiya Ubangirma kai nake waje ke,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko, ya rabbi kara kara man dan iki da safo, bibiya wa mai nisa har ta riski babo, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni iko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi rudi, kar ka shafa roko na zuljada da hasbi, ba nisansa ta tace du yana shi karbi, dai roko da mai haske musdafa habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa.
A jihar Bauchi ma matakai da hukumomin kiwon lafiya suka dauka ne ya sanya aka sami takaitar ballar cutar ta sankarau a fadin jihar. Jokiliyarmu Amina Abdullahi Gilbu.
Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas ta yi bayani game da cutar sankarau duk da ba a samu bullar cutar a jihar Bauchi ba. Kwamishinan ta kara da cewa sun dauki matakai kariya.
A yanzu haka nan matakai daman tuntunin muna yin su kuma mun kara zage damtse akan abubuwan da muke yi. Akwai rigakafi na musamman da muke ba yi na ciwon sankarau. Bayan haka kuma muna kan fadakar da mutane ta yadda za su kare kansu daga cutar sankarau din da kuma ilmantar da su masu jinya na asibitocinmu su lura da cewa idan mutum ya zo da wasu siffofi su yi tunanin ko ciwon sankarau ne. Dan a ƙasa mun aje magani na musamman na wanda in ma an samu mutum da shi ciwon wanda za a yi mishi magani kyauta insha Allah. Sannan kuma muna ƙara ilmantar da mutane ta kan yanda za su yi kwanciya da daddare su kiyaye kar a yi cunkoso a cikin ɗaki a bubuɗe tagogi ta inda iska zai shiga a kwanta a ƙarƙashin ita wannan gidan sauro na musamman dan hana cizon sauro amma a tabbatar an bude taga a bar iska shiga dakuna. A matsayin wannan cuta a jihar Bauchi ba wanda aka tabbatar da cewa an same shi da wannan cuta. Akwai wasu guda biyu da muka tura ruwan da aka diba na gwaji mu bincika ko shi cutar sankarau din ne amma tabbacin cewa wani ya kamu da cutar sankarau a Bauchi ba mu da kowa.
Kwamishinan kiwon lafiya kenan Dr. Halima Musa Muqaddas a lokacin da take bayani wa manema labarai dangane da cutar sankarau. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Cutar gubar dalma cuta ce da ta halaka yara da manya kwanakin baya a jihar Neja. To sai dai ya zuwa yanzu rahotanni na ishe sashen Hausa na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar a jihar ta Neja. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Ma'aikatar lafiyar jihar Neja a Najeriya ta ce kawowa yanzu babu sauran wanda ke ɗauke da cutar gubar dalma da ta halaka sama da yara 30 tare da dabbobi sama da 100 a yankin Madaka da ke ƙaramar hukumar Rafi. Dr. Usman Muhammad shi ne daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Neja. Ya yi ƙarin haske akan matakin da aka ɗauka domin tabbatar da kawar da wannan cuta a tsakanin jama'ar wannan yanki.
To alhamdulillah a gaskiya game da wannan guban dalma da ya faru a nan Niger musamman a can karamar hukumar Rafi local government area garin da ake kira can Madaka ward, insha Allah an samu saukin sa sosai kuwa da ita jihar Niger nan da nan ta tahi tsaye to hadin guwen watan kuma kiwon lafiya ta tarayya da kuma wasu jami'o'i kamar Dr. Sabodas da insurance sun taimaka musu sai jihar Niger zuwa ganin ƙarshen abun. Shi can kauyen da abun ya faru tunda kaje kaje kaga insha Allah an kamar kasan da ke wajen da su da ruwan da ke wajen da kuma dabbobin shi da ayin testin din su wanda suke da wani problem na game da wannan dalma din an kange hatta kasan da ke wajen da an kwashe wanda aka san yana tattare da wannan dalma guban an tattara an ji an binne an wurin daban.
Yanzu akwai sauran waɗanda cutar ta shafa kamar mutane haka a wurin?
A yanzu wurin nan kan babu sai dai ayyo ana sanar sa karban magani waɗanda da masu kamu da wannan cuta sanar sa karban magani hayyo. Kuma insha Allah yanzu ma ha gansu baka tsammani ma sun yi wannan fama da wannan cutan ba amma magani yana ana ba su saboda ana gwaji ne a gani a yaya gubin ta rage a jiki kuma ya yanayin dalma yake a cikin jinin nasu sannan ana gwadawa.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sanya idanu a wajen inji ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Honorable Abubakar Bawa Buhari.
To abinda zai zan ce ma yanzu mun je mun aikin yadda ya kamata yanzu abinda muke jira mu yi observing ko wani abu zai taso nan gaba kuma amma mun yi kokari mun yi abin da za mu iya yi kuma gaskiya an yaba mu aikin
amma ran kade akwai matsala kamfanonin da ke ginin ma'adanai a wannan wurin mutanen wurin na kuka cewa ba sa samu musu wasu abu na more rayuwa wanda zai zama kamar shine riba su mutanen wurin ku kuna magana da kananan kamfanonin masu aiki wurin
ai dai akai kamfanin da ke aiki wurin nan mun hana da abubuwan da suka faru wasu gudu suka yi so ba mu da bayanin cewa ko su kamfani da suke aiki wurin nan duk wanda kaga ya je wurin nan ba bisa kaida bane
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya kai ziyara sansanin da ake koyarwa iyayen yara yadda za a haɗa ingantaccen abinci mai sinadarin gina jiki da zai kare yaran da kamuwa daga cutar tamowa.
Yau sha'anin kiwon lafiya zai shika a sansanin da ake tsaye da ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki da ke kawo musu tawaya kuma sukan samu tallafi daga waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shuni. Madam Hassan Bibita shugaban asibitin kan giwa.
Tunda kwamusan kala biyu ne akwai wadda kwamusan ake ce mata wadda sever mai tsanani ita kuma wadda kaɗan mutum ya shiga mai tsananin kenan mai sauki ita ce ake ce ma modere to duka biyun muna kula da su.
Anan likitan kan giwa akalla kuna samun yara nawa masu wannan cuta ta kwamusu?
Abin da ake ce ma karenas kamar masu kwamusan akalla muna samun yaron da ya kai 7 zuwa 8 sabon shiga ga ini muna samu kannan kuma shi wannan wanda ake ce modere kenan karenam su a ini muna samun yaron da ya kai 30 wani bi ma har wuce nan.
Yaron anan birnin Maradai ke samun su ko hada karkara?
To gaskiya mafi yawa duka da karkara suke zawwa cikin yaran nan na karenas yaro 8 din nan bai wuce ba a samu yaro 2 ne nan bara cikin karenam kuma yaron nan cikin yaro 30 din nan bai wuce ba a samu yaro 5 na maradi duk zalla yan karkara ne suke zawwa.
Cikin ta akwai kungiyar da ke tallafawa
UNICEF ita ke kula da abin da ya shafi kwamusokin karenas kannan fam tana kula da abin da ya shafi karenam.
Galibi dai matsala ita ce da karancin abinci cikin iyali musamman a karkara inji ta bakin waɗansu uwayen iya.
Kwamuso ta kawo ne gaskiya an kai kimanin sati
aka rike ku anan ne
aka rike mu nan ne ba ana ba mu sati sati
san gida mu kuke ba shi
wani bi an samu ruwa wurin hura ana ba da
kuma mine ne ya kawo ni yaro ke da matsala abinci babu abincin da za na ba shi dan horo ne sai iya kuwa ina ba shi
nan ne likitoci idan kuka zo likita me suke ba ku
ana ba mu fulanti kuma duk sati mu zo awo kuma yaro in ba lafiya sai a ce kafin awo sai mu maido shi a mashi magani.
Dole dai an san halin da al'ummar karkara take ciki. Madam Hassan Bibita da mai kira ga uwaye su nisanta da tamuwa ga yayansu.
To shawarwarin da zamu bada ga uwayen iya da su kula da abincin da yaran suke ci tunda in uwa bata koshi ba yaro uwaye su zanki ba yaran su abinci mai gina jiki. Ita matan nan na karkara nan ke da matsala abinci yaro hura ce kullu aluki akwai lokacin da wata kaza zuwa wata kaza ga abincin da ya dace a ba yaro mai gina jiki ya ci. Su wake kinga su legume kinga da menene duka ana yi bancin nono
uwayen iya wani irin matsaloli suke cewa suna fuskanta da su.
Madam in mu kwatanta mu ce dan me yasa yaran ke haka ya lalace ko gashi bai da nauyi ko bai da wani abu suna nuna su ce madam mu ma kanmu muna neman abincin da zamu ci balle dada abincin da zaka ba yaro.
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Yanayi na damina yanayi ne da ke samar da sauro wanda ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. Hukumomi a jihar Jigawa sun dauki matakai da dama domin kare yaduwar cutar na zazzabin cizon sauro a wannan yanayi na damina da muke ciki. Halimatu Abdullahi na dauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Zazzabin cizon sauro malaria kamar yadda kowa ya sani matakan da ake dauka kala biyu ne akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo dauki idan mutum ya kamu. Wanda ake dauka na kada a kamu su ne sun hada da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi. To yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin awo ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi. Wato manufar wannan shine dan ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan giran sauro zai kare su da iya da wasu a lokacin da suka kowane yanayin sauron wato kamuwa da wannan larura. Wannan ya bai bayani saboda mun yi gangami na raba gidan sauro wajen kala uku a cikin yan shekarun nan a binciken da muka yi muna tunanin ganin cewa har yanzu akwai gidajen sauran nan masu dimin yawa a cikin gidajen mutane. Abinda ake bukata shine wannan top up din a danga dan ba da su kadan da kadan da kadan da kadan dan kada ya zama cewa sun kare akan yadda ake amfani da shi. Bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environment management, abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake tafarkawa mutane a yau da kullum. Bayan wannan kuma ana ba mata masu juna rigakafin sinadarin SP wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro. To wannan kadan daga cikin wanda muke yi kenan na bangaren rigakafi. Wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa su zamu da ciwo muna ba da magani mai ingancin dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RDT wanda ake kanana asusi na kauye su ma you know duka kyauta ake yin su kuma idan mutun ya zo za a ba shi magani kyauta duka asusucin da muke ba da irin wannan tallafi na kyauta. To bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara, mata masu suna da yara kanana wanda wasu shekaru biyar ba magani na kyauta wanda tallafi na rayuwarsu gaba ki ɗaya abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mara da sauran cututtukan kananan yara da na mata masu juna. To duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake packaging domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane da su cikin abin ya zo mana babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kowa ya sani.
Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a hukumar lafiya daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoton daga Dutse a jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya Allah na huka.
A nan Katsina mun yi recording din case na fiya dai sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙin na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
An ka mare ni kai dai ne mare ka tun da dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki ido a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan in kai mare ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba, kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce dalibai na zuwa.
Ka daddame min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da shi.
Mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi.
Ai ban shi kai da kaiwa ba, akwai mamonitin da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 a agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da un waɗi ko kan waɗi in yi shuru ko yi magana.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Shigarba ke muku fatan alheri.